This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 21 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanun labarai.
‘Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi, wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Isra’ila ta kai mummunan farmaki yau Talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan Hamas a kudancin zirin Gaza. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci ɓarin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine.
Kanun labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutane da dama a jihar Plateau, Najeriya.
Yanzu yadda ake ciki su waɗannan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru Zura, Lamawa, Ikutu, ba wani mutum a wurin yanzu, duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin Zura. Mu ma da muke wannan wurin, wato muna ɗaiɗaya, kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa.
Za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da safarar mutane ta NAFTIC da wasu ƙungiyoyin jama'a na zargin 'yan sanda a Sokoto da wani yunƙuri na rufa-rufa.
Har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba, kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar Sokoto. To sai muke ganin kamar akwai wata shiri, kila na ganin cewa an ruwa waɗanga, kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai mai da hankali kan batun farfaɗo da noman auduga. Sannan za a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran. ‘Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi, wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Mutane sun cika makil a kan hanyoyi, suna riƙe da alluna da kwalaye ɗauke da hotunan Raisi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin, da suka haɗa da ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahi. An kuma shirya tarukan makoki a Qom da Tehran kafin jana'izar Raisi a ranar Alhamis a garin Mashhad da ke zama mahaifarsa. Jami'an Iran ba su tuhumanci wani da hannu a wannan hatsarin a hukumanci ba. Jirgin dai ya faɗi ne a ranar Lahadi a wani yanki mai tsaunuka wanda hazo ya dabaibaye, yayin da tawagar Iran ke dawowa daga wani bikin buɗe madatsar ruwa kan iyakar Iran da Azerbaijan. Tsohon ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya ɗora laifi a kan Amurka da takunkuman da ta ɗora wa Iran. Zarif ya faɗa wa Associated Press cewa Amurka ta haramta wa Iran sayan kayayyakin jiragen sama, kuma hakan ya hana mutanen Iran more jiragen sama masu inganci. Amurka dai ta yi watsi da wannan magana, inda ma'aikatan harkokin wajen Amurka ɗin ke faɗa yau Talata cewa Iran tana amfani da jiraginta, tana kai kaya, tana taimakawa ta'addanci. Isra'ila ta kai mummunan farmaki yau Talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan Hamas a kudancin zirin Gaza, yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama Gallant ɗin da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Jama'an asibitin Falalɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe mutane 7 yayin wannan samamin a garin Jenin da ke yammacin kogin Jordan. Kana shugaban asibitin gwamnatin Jenin ya ce mutum ɗaya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce ta kai wani hali da ya auna mayakan Hamas, ta kuma ce sojojinta sun harbe mayakan da dama. sojojin ƙasa na Isra'ila da jiragen saman yakinta sun fafata a Rafa a kudancin Gaza, yayin da sojojin suka kuma yi ɓata kashi da 'yan bindigan a tsakiya da arewacin Gaza, a cewar ma'aikatar tsaron ta Isra'ila. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci barin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine. Gwamna na Kharkiv Oleh Sinyarbov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matuƙan ya lalata gidaje da dama, kane jikata aƙalla mutane uku. Serhiy Lyansk shi ne gwamnan yankin Dnipropetrovsk, ya ce buraguzan jirage da ya faɗo ya lalata gine-ginen kasuwanci. Hare-hare na baya-bayan nan daina zuwa ne bayan da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada kira ga ƙawayensu da ƙara taimaka wa Ukraine da na'urorin tsaron sararin sama da kuma sabbin jiragen yaƙi. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin da wasu shugabannin tsaro aƙalla 50 daga ƙasashen Turai da ma duniya baki ɗaya sun gana domin taimaka wa ƙasar Ukraine da tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa a wani sabon hari daga Rasha a yankin Kharkiv.
To, an jima kaɗan, Babu Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda rahotanni ke nuna cewa wasu 'yan bindiga sun karkashe mutane da dama a ƙaramar hukumar Wasi ta jihar Filatin Najeriya. Zainab Babaji, gare ki.
Wasu 'yan bindiga da ake zaton 'yan ta'adda ne sun kai hari kan wasu ƙauyuka uku da suka hada da Bikutu da Zurak a ƙaramar hukumar Wasi da ke jihar Filato, inda suka hallaka mutane da dama, wasu da dama kuma suka jikkata. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci sakaye sunansa saboda tsaro yace 'yan ta'addan sun zo ne kan babura da yammacin jiya Litinin, suka yi aika-aikan kuma har yau Talata suna ƙara taruwa a ƙauyen Sabon Gari don sake kaiwa hari.
Wanda a Bikutu akalla ana magana an kashe mutane ba a san adadin su ba. Haka dai a Zurak dai mun kirkira da jiya tara ne.
Mutum tara.
Sai ana samun karin wasu a daji daban. Akalla dai mutane sun fi mutum 40 da aka kashe. A yanzu hakan nan kuma da nake gaya miki cewa gashi da mun gudun binne waɗannan ɗin sai ga su suna gangarowa, mashin hudu, mashin uku, mashin nawa suna taruwa a bayan garin kamfani.
Su 'yan ta'addan
ne. Sai suka koma su 'yan ta'addan ne. Yanzu sun koma da su shiga garin da yake suna mai suna Sabon Gari.
Amma jami'an tsaro sun kai dauki a wurin?
Jami'an tsaro ba wani maganar jami'an tsaron gwamnati da suka je wurin. So hunters din da muka kirkira a gida su ne suka je wurin. A cikin su ma Allah ya an kace mana wasu. A 'yan hunters namu a taimaka a ba su bindiga, duk wannan bindigan da aka ba su a hannun famfon nan baya aiki.
Malam Ahmad Aliyu, limamin babban masallacin Zurak, yace suna buƙatar ɗauki daga jami'an tsaro.
Abin da ya faru shine yan ta'adda wato sun zo sun farma wani gari Zurak, sun karkashe mutane da wani ƙauye Lamawa a cikin kamfani a wurin. Duk ƙauyukan da suka samu suka buɗe wuta suka kashe mutane ba iyaka. Zuwa yanzu dai wanda aka gani su ne mutane 21 wanda aka yi jana'izarsu.
21?
21.
A wayanda suka jikkata fa?
Tukuna adadin dai ba san iyaka ba, wanda dai muka yi jana'izarsu aka iya gani su ne.
To amma wani yanayi ake ciki yanzu haka a gurin?
Yanzu yadda ake ciki su waɗannan ƙauyukan da aka wannan abin ya faru Zurak, Lamawa, Bikutu, ba wani mutum a wurin yanzu, duka sun gudu suna gudun hijira a garin kamfanin Zurak. Mu ma da muke wannan wurin wato muna ɗaiɗaya, kuma har zuwa yanzu ba wani ma'aikaci da aka turo ya iya zuwa. Yanzu haka daga local government ko daga ina ba wani ma'aikacin da ya iya zuwa wai ya bi baya a ga me yake faruwa zuwa yanzu haka.
Amma ya jami'an tsaro fa?
Jami'an tsaro ba wani jami'in, sai dai 'yan bangan wato 'yan hunters ɗinmu wato su ne wanda suka je wurin.
To yanzu wani ɗauki na gaggawa ake buƙata a wannan guri?
Ɗauki na gaggawa muna buƙatar ma wato hukumar tsaro a gaskiya su kawo mana, kuma in so shi ne samu idan suka zo ba muna so an zo kawai a fita ba, yana da kyau a aje kan ɗin nan garin kamfani ko Zurak.
Duk da shike hukumomin tsaro ba su tabbatar da harin ko adadin waɗanda suka raunata ko kuma suka rasa rayukansu ba kafin haɗa wannan rahoto. Shugaban ƙaramar hukumar Wasi Hamisu Anani a hirata da shi jim kaɗan kamin harin yace suna ɗaukan matakan samar da tsaro a yankin.
kawai akwai ƴan ƙasa London ne da ƴan baba Kirisu suke kokarin su ga lallai an samu tashin-tashina wanda suke samun waɗansu abubuwa daga ciki sun mai da shi kaman kasuwanci amma Allah ya da mu dakile dukkan hanyoyi da suke bi don mu tabbatar da zaman jiran lafiya zaman lafiya ya zama dawwammame a jihar Plateau.
Yankin Nazrak da ke zama babban wurin da ke da albarkatun ma'adinan kwal ya sha fama da ayyukan ƴan ta'adda wanda ko a watan da ta gabata hukumomin tsaro suka karya laggon wasunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To gaida Zainab, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba da cigaban labaran duniya.
A yau Talata ne za a buɗe taron koli na ƙasa da ƙasa na kwanaki biyu da nufin samar da sabon yarjejeniya don maida hankali akan kyawawan ɓangarori na ƙirƙirarriyar fasaha wato AI a taƙaice a Koriya ta Kudu. Shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol da Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak za su yi jawabi ga wakilan manyan ƙasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ta yanar gizo a matsayinsu na masu ɗaukar nauyin taron ƙolin ƙirƙirarriyar fasaha a birnin Seoul. Dandalin yanar gizo na taron ƙolin ya ce mahalartan za su mai da hankali ne akan abubuwa uku wanda yarjejeniyar za ta ƙunshi da suka haɗa da kariya da ƙirƙira da kuma haɗa kai. An gayyaci shugabannin ƙasashe bakwai mafi girman demokuraɗiyya a duniya da suka haɗa da Amurka da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da kuma Burtaniya zuwa buɗe taron tare da shugabannin Australia da kuma Singapore. A ƙarshe, wata mai magana da yawun gwamnatin Faransa ta ce shugaban ƙasa Emmanuel Macron zai je yankin Pacific na New Caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau Talata. Ziyarar ta Macron zuwa tsibirin da ke ƙarƙashin ikon Faransa na zuwa ne mako guda bayan ɓarkewar tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama akan wani ƙudurin doka da aka gabatar a Majalisar Dokokin Faransa da zai baiwa haifaffun ƙasar Faransa waɗanda suka zauna a New Caledonia tsawon shekaru goma damar kada ƙuri'a a zaɓen ƙananan hukumomi.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahoto. Hukumar yaƙi da safarar mutane ta NAFTA da wasu ƙungiyoyin jama'a na zargin 'yan sanda da neman shiriritar da wata taɓargaza ta safarar mutane saboda wai akwai hannun wata jami'ar 'yan sanda ciki. Sai dai kuma 'yan sandan sun ce har yanzu bincike suke a kai. Muhammad Nasir gare ka.
Ranar ɗaya ga wannan wata na Mayu ne rundunar 'yan sanda ta Abuja ta turo ASP Kulu Dogon Yaro da Elizabeth Ojo zuwa Sokoto domin ci gaba da bincike akan tumar da ake musu na satar yara biyar ciki har da jinjira 'yan makonni daga Sokoto har zuwa Abuja. Tun daga wannan lokacin ƙungiyoyin fafatuka ke kai goro su kai mari ganin yadda rundunar za ta tafiyar da lamarin. Musamman ganin ya hada da jami'ar 'yan sanda a ciki wadda ma an ce ta saba aiki a Sokoto. Malam Abdul Ganiyu Abubakar shugaban kungiyar masu fafatuka akan safarar kananan yara da sa su aikin wahala na ƙasa ya ce lokacin da lamarin ya faru kungiyar su ta jinjinawa rundunar 'yan sanda akan kama ma'aikaciyar su da kuma bincikenta. Kuma duba da cewa batun ya shafi safarar bil'adama suka yi kira ga rundunar 'yan sanda da ta mayar da lamarin ga ofishin hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ƙasa da ke Sokoto.
NAFTA ita ce hukumar da gwamnatin tarayya ta kawo domin yaƙi da fatocin bil'adama kamar yadda ta kawo hukumar 'yan sanda. To sai mun ga cewa kwanaki bayan mun yi haka har yanzu ba mu ji wani bayani ga hukumar 'yan sanda ba kuma har sun mika yara ga gwamnatin jihar Sokoto. To sai muke ganin kamar akwai wata shiri kila na ganin cewa an ruha waɗanga kila don suna jami'an 'yan sanda ko wani abu abinda muke zargi kenan.
Ya ce kwana biyu bayan faruwar lamarin a Sokoto an samu faruwar makamancinsa a jihar Edo inda wata yarinya mahaifinta ke cin zarafinta kuma suka kai rahoto ga rundunar 'yan sanda kuma aka ɗauki matakin da ya kamata.
Ba mu samu haka ga hukumar 'yan sanda ta jihar Sokoto ba. To shi yasa muka zo muka sake kiran wani press conference domin mu kara yaba ma kwamishinan 'yan sanda na jihar Sokoto sannan mu yi kira gare shi da cewa ya hannunta wanga kesin don gaskiya kes ne na NAFTA kuma gwargwado idan an hannunta kes ga NAFTA mu muna da tabbacin cewa za su bi su ga cewa sun hukumta wannan kesin.
Ita kanta hukumar yaƙi da safarar bil'adama ta ce tunkatun ƙungiyar ta nemi 'yan sanda su hannunta batun gare ta, sai da ta rubuta wa rundunar 'yan sanda takarda a cewar kwamandan yanki na hukumar Shiyar Sokoto Abubakar Abdullahi Tabra.
Mun rubuta su ba mu kes, kuma sun yi responding cewa it's not a case of child trafficking, their investigation is a case of child abduction. Din yi ba su ƙara kuma wani respond ba.
Ita ma haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta bakin jami'an bincike da tattara bayanai Ado Abdullahi ta ce ganin batun na tafiyar hanweniya sai da ta yi zama da kakakin rundunar 'yan sanda ta ji inda aka kwana.
To mun yi magana da shi, ce na ji abubuwan su ya suke tafiya ga kuma irin abubuwan da ya kamata a mutane su jiya, amma kuma ba shi yake tafiya ba. Sai ce min yes, sun kifin abin silent ne domin idan aka yi buɗe kowa ya jiya, akwai mutane da aka sami yara daga nan Sokoto za su gudu ko kuma su yi wani abu haka nan saboda.
Anata Haujin rundunar 'yan sanda ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta nuna damuwa akan yadda batun ke fita ta dandalin sada zumunta na yanar gizo a daidai lokacin da take bincike, wanda ta ce yana barazana ga binciken da take yi, kuma dangane da masu korafi su yi hakuri za su san abin da ake ciki idan ta kammala bincike.
Shirin da kuma ga mai bayan mun shiru na ba ka san irin wannan kace an kace a rinka magana.
An jima ana fama da irin wannan matsala a yankunan Najeriya, inda ake sato yara daga wani yanki a kai su wani yanki da wasu manufofi na daban. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A wani yunkuri dangane an zaburar da tattalin arzikin arewacin Najeriya, musamman ma shi a arewa maso gabashin kasar, gwamnatin jihar Gombe tare da gwamnatin tarayyar Najeriya sun himmatu don farfado da noman auduga da zai kai ga farfado da wasu masana'antun masaku da suka durkushe a arewacin kasar. A yin wata tattaunawa da wakilin Abdulhab Muhammad yayi da shugaban gwamnonin arewacin Najeriya, kuma gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya fara da yin bayanin dalilin shirin noman audugar.
Abdulhab, ina ga dalilai suna da dama da suka sa mu ɗau wannan mataki, kuma sai ya kasance da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Asuwa Jibola Ahmed Tinubu ta kawo wani tsari da zai sa mu duba hanyoyin da za mu ƙarfafi arzikin arewacin Najeriya. Noma kusan zance ita ce mata ɗauki kusan lahirin al'umma, inda bisa abin da za su ci ko da za su saida ko kuma da za su gudanar da rayuwarsu. Da saboda haka sai aka duba ina ne ta inda zai fi dacewa a farfado da noma a kyautata kamar yanayi na kiwo da sauransu, saboda shi ne rabu faɗace-faɗace kuma zai ba da sana'a ta gudanar da kyau. Kuma kar ka manta da cewa auduga ita ce abin da za a sarrafa a yi sutura. Kusan yanzu a mutum miliyan 200 da wani abu muna kowa ya sa jiya za ka ga kayan nan ba na Najeriya ba. Za ku san kai haɗa da noman auduga da matakan da za a bi a kai ta har ga sarrafa ta a masana'anta Masaka, Kaduna kaɗai akwai masaku guda 8 wanda kowannen su zai ɗauki ƙasa da mutum 2000 yau duka suna kullu. A Gomben nan muna santa ne na wajen noman auduga a arewa maso gabas, don da Adamawa da Borno da Gombe har ka ji jikin wuta Bauchi wajen Misau da sauransu ana noma auduga da ba kaɗan ba. Kuma daga noman audugan nan za a kai ga yin masana'anta, musamman yanzu mun yi gandun yin masana'antu wanda ba kuɗi kaɗan muka saka ba. Akwai wuta a gurin wadda ita ce kusan ginshiƙin da duk wani mai yin masana'anta yake bukata kafin ya nasara. Muna da komai a gurinmu, saboda haka in muka haɗa wannan da kuma abin da muke da shi muka sa mutane bisa noman audugan nan, ban mu dama tana cikin waɗanda suke sama-sama sai ina ga yafi kusanci gare mu mu dawo da rayuwar mutane bisa tsari ka tunkar kamanta daga manomi zuwa dan barandanta zuwa bayanta da zai zo ya saya ya sarrafa ta zuwa ainihin maburzar da za a burje ta ai a tabar ta kuma yi a kai ta kuma saka ba karamin mutane zai dauke mana so ni na duba dabaru ne ta hanyoyin da suka fi sauki ko ba za mu tsaya a auduga ba yanzu mun shahara wajen noman riɗi mun shahara wajen noman waken suya da sauransu duk abin da muke in za mu noma sannan mu kyautata shi mu sarrafa shi to ba wai mutum ɗaya manomi ne kawai ya amfana ba a'a mai sarrafawa ya amfana mai safararsa daga karkara ya kawo birni ya amfana wanda zai ɗauka a kai an yi masa ka ya dawo ya zama dilan a tafa ya amfana saboda haka muna ga moruwar da za a samu in aka yi harkar noma auduga ba kaɗan ba ce shi ne dalilin da ya sa muka ƙarfafa wannan kuma sai ya kasance tun da gwamnatin tarayya ta shiga an kuma duba faɗin abin gabaki ɗaya in ka je Gusau ka je Funtuwa ka je Katsina ko ka gangaro ƙasa ka zo Kano duk wannan masako a farfaɗo da su asalin arzikin arewacin Najeriya dama daga noman auduga ne sai noman gyaɗa sai kuma ƙirada sai kuma sauran abun da suka shafi dangin waɗannan ko walau kiwo walau noma to wannan ina da zai taimaki arewaci ba kaɗan ba kuma a matsayinmu na gwamnonin arewa wadda nake shugabanta mun yi lissafi mai zurfi a kan wannan mun ga wannan insha Allah zai shi yasa yanzu aka ɗauko mataki na kawo waɗanda suka shahara a duniya wannan arise da suka zo muka yi mitin da su suna ɗaya daga cikin waɗanda suke sarrafa auduga a duniya fiye da ko'ina saboda haka sun yi alƙawari daga yin noman ta zuwa sarrafa ta har a yi masa da
wawa zage wani wuri ne wanda yake aka samar tun haɓaka kiwon shanu me yasa ne ka fito da wannan tsari
in ka duba da kyau kusan babban dalilin da ya kawo faɗace-faɗace ko ya kawo mu ga wannan yanayi na rashin tsaro shi ne irin wannan abu na bakiyaya da manoma a samu a bara kai a faɗa kuma kowa ya asara a garin haka makiyaya wanda su ma sun kunshi kusan kashi 25 ko kashi 30 bisa ɗari na mutanen da ake game da masu sana'a ne na noma ko kiwo a cikinmu in ka haɗa yayin da ake da kashi kusan 30 ko fiye suna wannan to akwai buƙatar a sa ido a taimaka musu domin in an yaka su ma hankalinsu ya kwanta karka manta an yi da raje an kashe burtali an kashe labi bisa son zuciya ko kuma dalilan wani kawo ci gaba an kashe gandun daji an kashe da gandun kiwo gwamban nan tun 1928 ake tura suka kafa wajen abin da ake kira gandun kiwo grazing reserve muna da guda kusan 48 wasu an yi musu ka'ida da takarda wasu kuma an ba su haka bisa fahimta na al'umma ganin akwai shugabanci mai kyau ina da irin yunkuri haka yasa a lokacin na tsamman lokacin ko Chris Garba muna ba jihar Bauchi aka duba yiwuwan a kafa wannan kwawa zage da ma ba aika yanki fili kawai ka bar shi ba ma kusa ka'ida ko zama ba ne zai sa amfana da shi bisa tsarin da ka kamata a yanzu idan noma na zamani ne ko kiwo na zamani ya kamata a ce za a iya waɗanda gonaki ne musamman na yin ciyawa kaɗai a wannan go kadada 144 ko nawa manoma suke so za mu iya sa su noma ciyawa kar kamanta shi mai kiwo in ya saya shanunsa kuma za su yi kyau dabbobinsa za su yi kyau in ya tashi zai sayar da su cikin riwa domin ba su wahala ba shi mai wahala ba to in ka wuce wannan ai yanzu an ɗau matakai na zamani ina ga bai dace a ce ba haka kullum za mu ɗauki shanu ko dabbobi da ransu muna tafiya da su kudancin Najeriya ba don me idan aka yi mayanka na zamani za a iya yin naman nan a gyara shi a sa shi a mota ko a jirgi a kai shi mu amfana duk sauran abin da ya biyo can ma kuma su amfana ko mu samu kuɗi na shiga wanda ma in har aka yi da gaske za mu iya kai shi kowace ƙasa a duniya wannan ya sa aka yi kamfanin nama na Bauchi aka yi mutumin Bauchi to kaga duk irin wannan ba su mutu to in ba mu yi dabara muka farfaɗo da gurare ba ko muka kiyaye guraren nan suka haɓaka suka yi aiki yadda ya kamata ba to fitintunan da za su zo daga baya sun fi na yanzu da muke ciki.
Da samar da makaranta ne da
asibitin dabbobi. A tuntun ne akwai makaranta, akwai asibitin dabbobi, akwai dam-dam da aka yi zai noma. A kaga ana lissafin wajen mutum 100,000. Ko dan dai da ba mu samu abin da ya kamata a zamanin shugaba Buhari. Ina tsaman 2017 aka kawo wani tsari na haɓaka kiwo bisa wani project da aka ce National Livestock Transformation. Aka shiga aka yi ta cece-kuce, ba a yi wani abu ba har aka kai ga tafiyar shugaba. To saboda haka ba a faɗa ba a cika. Idan aka faɗa aka cika, ni ina ga wannan zai tasiri kuma zai taimake.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya da wakilin mu a Gombe Abdulhab Muhammad, sai kuma Julius Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin Mahmud Salihu, ƙauren Namo da jihar Zamfara, Najeriya. Mai cewa ina jajanta ma al'ummar kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran bisa rasuwar shugaban kasar Ibrahim Raisi sakamakon hatsarin jirgi mai saukar ungulu. Tabbas wannan babban rashi ne ba ga kasar kadai ba, har ma ga duniyar musulmi baki daya. Sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina mai cewa dumbin matsalolin da suka dabaibaye kasar mu Najeriya ba wai shugaba Bola Ahmed Tinubu ne ya haifar da su ba, shi ma ya gaje su ne daga gwamnatin shugaba Buhari. Saboda haka ya kamata mutane su yi ma shugaba Bola Ahmed Tinubu adalci, domin ba shi ya kar zo mun ba rataya aka ba shi. Sai kuma ra'ayin Malam Ango malamin makaranta Yawuri mai cewa ina yi wa maniyyata aikin hajjin bana fatan alkhairi, yadda suka tafi ƙasa mai tsarki lafiya, Ubangiji Allah ya nuna masu su yi aikin hajji lafiya kuma su dawo ƙasashensu lafiya. Sannan kuma ina kira gare su da su roƙan mana Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tsadar rayuwa, musamman ma ƙasa ta Najeriya. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
‘Yan ƙasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin ƙasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Raisi, wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Mutane sun cika makil a kan hanyoyi, suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan Raisi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin, da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahi. Isra'ila ta kai mummunan farmaki yau Talata a yammacin kogin Jordan da aka yi wa ƙawanya da kuma kan mayakan Hamas a kudancin zirin Gaza, yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da sammaci da wani babban lauya a kotun manyan laifuka ta duniya ya shigar kan kama Gallant ɗin da Prime Minister Benjamin Netanyahu. Jama'an asibitin Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe mutane 7 yayin wannan samamin a garin Jenin da ke yammacin kogin Jordan. Kanin shugaban asibitin gwamnatin Jenin ya ce mutum ɗaya a cikin waɗanda aka kashe likitan tiyata ne. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci ɓarin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine. Gwamna na Kharkiv Oleh Sinyalbov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matuƙan ya lalata gidaje da dama, kana jikata aƙalla mutane 3.
To masu saurare da wannan kuma muka zo ga wato muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato ta rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Lesgration da kuma engineer mu na yanzu Mr. Chan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam.